sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare na yau Talata, 2 ga watan Nuwamba shekara ta 2021, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 4:30 na maraice. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu muka sake dawo muku a cikin wannan daren naku. A cikin shirin muna dauke da rahoton halin da ake ciki a birnin Iko tun bayan rugujewar wani gini a jiya. Hakan muna tafi da rahoto akan yanayin da ake ciki bayan da wasu ƴan fashin daji suka kai farmaki a jami'ar Abuja. Haka zalika za mu kawo muku rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya. Kamun daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu a kai ga jin waɗannan sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Rahotanni sun ce wasu ƴan bandaga ciki har da ƴan kunar bakin wake sun kai farmaki akan wani babban asibitin soja a Kabul a yau Talata, inda akalla mutane 15 suka mutu, wasu da yawa kuma suka jakata. Wani jami'in tsaron ƴan Taliban ya tabbatar da mace-macen bisa sharaɗin a saka ya sunansa. Wani mai magana da yawun gwamnatin ƴan Taliban ya ce an fara kai harin ne da wata gagarumar fashewa a kofar shiga asibitin da ke unguwar Wazir Akbar Khan a Kabul, babban birnin Afghanistan. Bom na biyu kuma ya tashi ne a cikin asibitin, a cewar Bilal Karimi. Dakarun Taliban sun yi musayar wuta da maharan, lamarin da ya yi sanadiyar kisan kuɗi daga cikin maharan, yayin da suka kama wani a asibitin Sardar Muhammad Dawood, abinda Karimi ya faɗawa muryar Amurka kenan. Ya ce ana kan bincike don tantance abin da ya kai ga farmakin, ya kuma yi alƙawarin ba da ƙarin bayanai nan gaba. Babu da wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Amurka ta dakatar da damar ɗage biyan haraji kan kayayyakin da ƙasar Habasha ke kaiwa ƙasarta, inda ta ambaci dalilan mummunan saɓa haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. Ƙasashen Mali da Gini su ma za su rasa wannan damar a ƙarƙashin dokar da ake kira AGOA a taƙaice. A wata sanarwa, babbar wakiliyar harkokin cinikayya ta Amurka, Catherine Tai, ta ce yau shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa za a dakatar da ƙasashe uku daga cin moriyar shirin cinikayyar AGOA daga ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2022 idan ƙasashen ba su ɗauki matakan gaggawa ba na cancantar cin moriyar shirin. Ta ƙara da cewa gwamnatin Amurka ta damu matuƙa game da sauyin da ya sabawa kundin tsarin mulki na gwamnatoci a Mali da Gini, da kuma mummunan saba haƙoƙin bil'adama da gwamnatin Habasha da wasu ɓangarorin suka yi a daidai lokacin da rikicin arewacin ƙasar ke ƙara tsananta. Matakin da aka ɗauka a kan Habasha na zuwa ne sakamakon yaƙin basasar da aka kwashe shekara ɗaya ana yi a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar, wanda ya haddasa tashin hankalin jan ƙai. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, masu kada kuri'a suka yi zaben gwamna a jihohin Amurka na Virginia da New Jersey, zaɓuka biyu da ake sa ido a kansu gabanin zaben rabin wa'adi na 'yan majalisar dokoki da za a yi shekara mai zuwa. A jihar Virginia, ɗan Democrat Terry McAuliffe, wanda ya yi gwamnan jihar daga shekarar 2014 zuwa 2018, na fafatawa da ɗan Republican Glenn Youngkin, wanda bai daɗe da fara harkar siyasa ba. A jiya Litinin, dukkan 'yan takarar suka yi yaƙin neman zaɓensu na ƙarshe a unguwannin da ke arewacin jihar Virginia a wajen birnin Washington. A jihar New Jersey, gwamna Phil Murphy na neman zama gwamna ɗan jam'iyyar Democrat na farko a jihar da zai sake lashe zaɓe cikin shekaru 44, yayin da yake fafatawa da tsohon ɗan majalisa Jack Cetarelli. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi alƙawarin wasu muradai da zammar magance sauyin yanayi, yayin da shugabanni daga ƙasashe fiye da 100 suka taru a birnin Glasgow da ke ƙasar Scotland don babban taron yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira COP26. Shugaban ya faɗi cewa Amurka za ta iya cimma burin da ta gabatar a taron kolin shugabannin a watan Afrilu na rage gurbatacciyar iskar gas da kashi 50 zuwa 52 cikin 100 daga nan zuwa shekarar 2030. Ya ƙara da cewa za mu nuna wa duniya ba dawowa kadai Amurka ta yi ba kan teburan, amma tana fatan jagoranta ta hanyar abubuwan da za ta yi. Sabbin muradan za su kunshi wasu sabbin ƙudurorin sauyin yanayi na Amurka da za a dasa a kan yarjejeniyar da ƙasashen duniya suka cimma a baya, kamar gabatar da ayyukan shirin gaggawa na sauyi na shugaban ƙasa na $3 billion don yin faɗakarwa a kan yanayi da ƙoƙarin samar da kuɗaɗe da kawo sauyi da ke cikin babban kasafin kuɗin shugaban na Amurka na sauyin yanayi. Amma babu tabbaci ko za a iya cika alƙawarin wanda ke buƙatar amincewar majalisar dokoki.
Duniya kenan suka zo muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga rahotanni da muke tafa da su. A yayin da aka shiga kwana na ɗaya bayan rugujewar wani gini mai hawa 21 a birnin Iko, yanzu dai ana ci gaba da ceto mutane, inda aka ceto mutum 9 a yayin da wasu 15 kuwa suka riga mu gidan gaskiya. Mahukunta dai na bayyana irin namijin kokari da suke yi na ganin an fitar da sauran mutane da suke ciki a cikin koshin lafiya. Wakilinmu da ke birnin Iko, Babangida Jibril, ya aiko muna da ƙarin bayani na halin da ake ciki.
Kawo yanzu dai rahotanni na cewa an fitar da gawawaki na mutane 15, inda kuma aka samu mutane 9 da ransu. Har yanzu dai ana ci gaba da gudanar da bincike tare da fatan zakulo wasu da ransu a wannan gini da ya rufa. Yan kwana-kwana da sauran masu ba da agajin gaggawa ne dai suka yi wa wannan gini tsinke, inda aka hana 'yan jaridu da sauran al'umma masu neman kashe kwarwatan ido shiga wannan haraba da gidajen guda uku suke, inda guda daga cikin su mai hawa 23 ya ruguje tun a jiya da misalin karfe 3 na rana. Tuni dai gwamnatin jihar Lagos, a cewar gwamna Babajide Sanwo-Olu, ta kafa wani kwamiti mai karfi da zai gudanar da bincike akan yadda aka bari domin sanin musabbabin rugujen wannan gida. Injiniya Bakar Zuru wani kwararre ne ta fannin gine-gine na zamani, kuma ana tambaye shi ko menene dalilin da ke haifar da irin waɗannan matsaloli na rugujen gidaje ko gine-gine a Nigeria. Sai ya ce,
sun gini mai hawa 21 da gini mai hawa 1 da gini mai hawa 2 da gini mai hawa 3, yanayin condition din su inda za a sa gina din ba dai suke ba. Idan an yi tsari na za a yi gini mai hawa 15, to idan an aza mai hawa 16 ba zai samu matsala kasa, domin kafin a aza shi injiniya mai kula da condition din ya duba shi ya tabbatar da cewa wannan inda za a sa zai dauki kaya 15 ne, wannan hawa 15. To idan an aza mai ko ana son aza mai sai an sake komawa fa an duba condition din nan yana iya dauka ko bai iya dauka.
To ba gana kama akwai laifin gwamnati, tunda akwai kwararru na gwamnati su ma da ya kamata su amince ko suke amincewa da wannan mataki.
Ai gaskiya masu laifin suna da yawa, ba gwamnati dai ba.
To koya su ma mazauna birnin na Lagos suka ga wannan rugujewan gidan, ga dai Mikael Shagarda, wani mazaunin birnin Lagos.
Abin da yake faruwa dangane da waɗannan faduwan gidaje da suke faduwa a nan Lagos, na farko dai galibi mu mutane muna ganin cewa akwai son zuciya wurin yin aiki. Na biyu, duk sanda aka zo ake ayyuka irin wannan, gwamnati ba ta shigowa ta ga menene mutane masu zaman kansu ko kuma a kamfanoni masu zaman kansu suke yi a wuri.
Yanzu dai a inda masu ba da agajin gaggawa ce kuwa har da jami'an sojoji na sama da na ruwa da kuma na ƙasa da kuma 'yan sanda da jami'an asibiti ke ci gaba da ƙoƙarin zakulo waɗanda ake fatan suna da rai a wannan burbujin ginin da ya ruguje. Fatan 'yan uwa da abokan arzika da ma sauran 'yan Najeriya shi ne na ganin an ƙara zakulo wasu da rayukansu. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
To daga batu na ceto rai sai kuma na halin da wasu suka shiga, a inda wasu da ake zargi 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da malamai da 'ya'yansu a wani hari da suka kai rukunin gidajen malamai na jami'ar Abuja da ke Giri a karamar hukumar Gwagwalada. Wakiliyarmu Hawwa Umar na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta hada muna.
Hakan na zuwa ne bayan kimanin watanni biyu da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar da wata sanarwa da ke nuna cewa akwai yiwuwar kai hari a makarantar da ma manyan makarantu da ke babban birnin tarayya Abuja. Malaman da abin ya shafa sun hada da Dr. Samba Muhammad, Dr. Tobit, Farfesa Ubanza Malam da Farfesa Basi Ubam da kuma ɗansa da 'yarsa. Rahotanni sun nuna cewa waɗanda suka yi garkuwa da mutanen sun mamaye rukunin gidajen ma'aikatan makarantar ne da misalin karfe 1 na dare. Dr. Habib Yakub shine jami'in hulɗa da jama'a na makarantar.
Gaskiya wannan abun ya faru ne a yau da sassafe. Suka zo suka kwaso wasu staff namu suka tafi da shi. Kuma har yanzu dai ba mu je daga gurin su ba mu san abin da yake faruwa da su. Sai dai muna fata dai Allah zai kiyaye su.
Muhammad Abubakar ɗalibi ne da ke karatun digiri na biyu a jami'ar.
Abu ne na tashin hankali. Muna roƙon Allah, Allah ya iyakance mana abin, Allah kuma ya bayyana su.
Shi ma a nasa bangaren kwamishinan 'yan sanda Sunday Babaji ya ce,
"This is one of the saddest moments in our time. I received a call from a senior colleague that this is what is happening. I quickly called the DPO, he said the men are already there."
Wannan abin takaici ne da misalin karfe 1 na dare aka kira ni kuma ina iya jin harbe-harbe a lokacin. Sai muka tura jami'an tsaro don shawo kan lamarin kuma muna iya bakin kokarin mu don ganin an ceto waɗanda aka sacen. Mai sharhi kan lamarin tsaro Abubakar Aliyu Umar ya ce, "Kai harin na nuna gazawa da kuma nuna halin ko in kula ta bangaren gwamnati wajen tsare rayukan jama'a."
Wannan yana nuna maka cewa ba wanda ya tsira muddin inda har ɗan bindigan nan za su iya shigowa cikin garin Abuja har su shiga cikin jami'a su kwashi malamai da iyalansu. To wannan amari ya wuce duk inda wani ke iya tunani, kuma ba wani abu ne wanda ya wuce abun kunya, abun bakin ciki, abun takeici ga gwamnatin kasar nan da kuma su jami'an tsaro. Ya kamata a ce kafin abu ya faru a san matakin da za a dauka, a tsare shi ba sai ya faru ba a fara kama-kama ya za a yi. Wannan abun kunya ya dade yana faruwa sai ka rasa matuwashin su jami'an tsaron nan me suke yi ne, ina suke ne, har wannan abu yake faruwa ba tare da sun daki da shi ba kafin ya kasance. Sai dai ya faru ne sannan a yi ta faman kuma kama-kama ya za a yi, ya za a yi, aka yi, haka ya faru. Duk wannan sakaci ne da gazawa ta gefen gwamnati.
Wannan na nuna raɗe-raɗen da ake yi na cewa 'yan bindiga sun bar wuraren da aka rufe sadarwa sun fantsama ko ina ya tabbata. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A daidai lokacin da zaɓe ke ƙara ƙaratowa a Najeriya, al'ummar arewacin ƙasar na nuna damuwarsu ga yadda zaɓe ke kasancewa a ƙasar. Hakan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da wata ƙungiya ta arewacin Najeriya ta haɗa wani taro a jami'ar Maiduguri inda suke bayyana damuwarsu a game da hakan. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Ƙungiyar Arewacin Najeriya, wanda ake kira Coalition of Northern Nigeria, sun yi wani taro a garin Maiduguri don faɗakar da matasa don samun mafita akan shugabancin nagari da kuma faɗakar da matasa game da zaɓe mai zuwa. Taron wanda ya gudana a jami'ar Maiduguri ya samu halartar mataimakin shugaban jami'ar Professor Shugaba, wanda Professor Hawa Biyu ta wakilta, da kuma sauran manyan jami'oin Maiduguri, wanda suka bayyana taron akan cewa ya zo a daidai lokaci. Dr. Akin Baba Ahmed dai shi ne kakakin ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya, wanda kuma bayani game da arewacin Najeriya kamar haka.
Duk abin da yafi muhimmanci yanzu banda bautan Allah a mode wurin 'yan arewa a yanzu, inda za mu kwaci kanmu da kanmu, ba abin da yafi mana muhimmanci yanzu fiye da mu yi rajista, mu yi zaben 2023. Don dai a gaskiya arewa tana da hanyar da za ta iya makanta abin alheri. Sauran Najeriya ba za su yi arewa komai ba, amma muna iya makanmu. Kuma hanyar da kawai za mu yi shi ne mu zaɓi shugabannin kirki, mu zaɓi waɗanda muke ganin za su warware mana matsalolin da muke ciki. Ba wanda yake da iko tunda baya cikin doka a ce banda ɗan arewa. A gama duk abin da za a yi sai dai a koma mana a ce mana 'yan kallo mu muje mu jefa ƙuri'a. To wannan magana ya yi mu mutane da yawa a Kudu Zabi.
Haji Annajatu Muhammad dai da ce shugaban ƙungiyar Ceto Arewacin Najeriya, ga kuma abin da take cewa a wajen taron.
Amma wannan suwan da muka yi kaman haɗaka ce aka yi na ƙungiyoyi waɗanda muke da ra'ayi iri ɗaya, kashi 75 zuwa kashi 80 na al'ummar mu ta arewa matasa ne. Matasa ne waɗanda ba su da da yau ba su da gobe. Yawanci an kassara su saboda an hana su ilimi. Idan mutum aka ce maka ba shi da ilimi, ko kuma ilimin ma da aka ba shi ba ilimi ne na kubutar da kai na ci gaban al'umma ba. Ya zauna muna ta jiran wani zai zo, waye wani, ba kowa. To idan bala'i ya sauka a ƙasa, abin da muke faɗa shine kaman a ce yanzu yanda gwamnatocinmu suka zama da na yanzu sun zama kaman annoba. To idan annoba ko girgizar ƙasa ta same ka, ko aka ce tornado, iska ta zo, ko ruwa ambaliya ya tafi da jama'a, ai ba zuwa za ku kuna jine ne ba. Neman mafita ake.
Shi ma Nasura Ashir Sharif dai shine shugaban kwamitin amintattu na Arewacin Najeriya. Ga kuma abin da ke cewa,
yanzu misali, yanzu abin da su shugabannin suka kasa ganewa shine, idan baka tsaya kai wa mutane adalci, ka gina musu rayuwa mai kyau, ka sa su akan manufa ba, kai kanka kana da matsala. Amma saboda suna kallon su a lokacin da suke suna tare da tsaro, ba su dame su ba. Shi yasa muke so a kawo shugabanni na gari da su tsaya su jajirce su yi wannan kokari. Shine abin da yake sa kaga duk wannan abin da muke yi, dan a kawo shugabanni masu manufa ne su sa mutane kan tafari.
Tunde waɗannan malamai suka zaga sauran jami'o'i don gudanar da irin waɗannan lekcoci, musamman ma ga matasa da ke sha'awar shugabanci nan gaba. Haruna Dardabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kada dai ku manta za ku kama mu kai tsaye, ko kuma bibiyar shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com. Haka zalika da ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Basari da shirinmu na gaba.
Gwamnatin Jihar Niger Najeriya ta ce za ta gudanar da bincike akan zargin kisan wani babban basaraken Fulani da ake zaton jami'an 'yan banga ne a yankin karamar hukumar Mashegu. Tunda farko dai iyalan basaraken Fulanin ne kuma sarkin garin Adogon Malam mai suna Alhaji Sa'idu Abubakar suka yi korafin cewa shugaban karamar hukumar ta Mashegu Alhaji Alhassan Isa Mazakuka ya tura jami'an 'yan bangan suka yi ma wannan basarake kisan gilla tare ma da wasu gwamman Fulani na garin Adogon Malam, bayan da wasu 'yan bindiga da ake zaton Fulani ne sun aukawa masallata, inda suka kashe guda 18 a garin Mazakuka, wato mahaifar shugaban karamar hukumar, a cikin makon jiya. Abubakar Sa'idu Adogon Malam ɗani gashi marigayi Alhaji Sa'idun, wato sarkin Fulanin na garin Adogon Malam da ake zargin an yi ma kisan gillar. Ga abin da yake cewa,
ɗan banga na Mazakuka da na Kulho sun je sun yi mitin, sun kira ciyaman na kansul Alhaji Alhassan, suka gaya mishi ga abin da ya faru a garin shi da ɗan uwan shi. Shi kuma ya ba su umarni duk inda ba Fulani yake, ko ɗan gari ko ɗan daji, to su gama da shi. Kuma abun ya nuna gaskiyan abin da suka ji labari a kai. Yanzu haka akwai Hausawa da suka yi gudu daga gona, sun zo sun same su, sun ce su bar garin nan, saboda ga ƙan banga can kan hanyar Mazakuka suna kashe Fulani waɗanda suka haɗu da su kan hanya. Sannan akwai waɗanda suka fito ta hanyar Soba, sun zo tungan ƙanshi su ɗan bangan, sun kashe mutum 5, maza 3 da wata mata da goyo da kuma ciki, suka kashe ta, suka kuma jefa ta a rijiya da ita da ɗiyarta. Sannan suka ƙaraso nan garinmu, suka zo suka iske wani Bafulatani mai yin faci, yana facin mashin. Akwai wani yaro da ake kiran shi Siddi, shi ma ya kawo a yi mishi facin mashin. Suna zuwa wajen da suka iske shi, sai suka ce me yake wurin, yace faci ya kawo. Sai ɗaya ya ce zo nan, ya zo kusa da su, sai suka fara bugun shi. Sai mai yin facin ya ce ta, ai ba bahillacin daji ba ne, shi ma sai suka farmi shi da bugu.
To su ma dai waɗannan mazauna garin ne na Adogon Malam. Ga abin da suke cewa akan wannan al'amari.
Alhaji Bello
daga wani gari kenan,
Adogo. To gaskiya Allah, muna da matsalar tsaro gaskiya. Kuma abin da ya faru gare mu, wallahi tallahi ƴan banga ne, ba wai magana ɓarawo ba ne, magana ƴan banga ne. Daga ƙabba kuma ƴan bangan sun ka zama muna ɓarayi.
Yanzu me suke maku su ƴan banga?
Dabbobinmu ɗauka suke yi. In sun haga mutum da sabon mashin, ɗauka suke su je bakin daji su kashe shi.
Yanzu sun kashe muku mutane?
Yanzu sun kashe mutum ya haƙa ƙarga. Wallahi wallahi, yanzu haka gawa na can zube cikin haki.
Yanzu kamar mutum nawa misali a haka?
Wallahi mutum ya ma haɗari tsakanina da Allah. ba wani kokonton komi bahillaci
sunana Abubakar Yabila dan Adogon Malam to abun da zance inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan abun da faru Adogon Malam gaskiya tunda Allah ya kawo Adogon Malam ta uskan da nuna a yayin bawon lokaci ba to kuma gaskiya ya kace na don gari Adogon Malam domin me sai dai ainihin farkon ainihin garin sarkin garin da aka ce bakin cikin ainihin wanda aka ce shi su sun kasan dalili amma mu muna zargi saboda an ce za a ba ni daga ci to kuma suna bakin cikin su da hanyar suke bi domin su hana zama daga cin Allah dai kone bai kaddara ba
to kokarin jin ta bakin shugabannin yan banga akan wannan al'amari ya ci tura to sai dai shugaban karamar hukumar ta Mashegu Alhaji Alhassan Isa Mazakuka da ake zargin suna samun daurin gindin shi akan wannan al'amari ya musanta wannan zargi inda yace ba yan banga bane suka yi ma wannan basaraki kisan gillan da ma sauran filanin na garin Adogon Malam
da aka yi wannan abun na taka garin da kaina Adogo na taka Adogo da kaina na gangawa kin da aka kashe shi da yake maganan bai taka Adogo ya gansu bai yana amfani da an ce ne
shi wani ne kenan kake
shi Abubakar da niji yake korafi cewa karamar hukuma yana da hannu akan kisa gila da aka yi ma iyayen shi shi ya je ya duba gawan kin ma ya taka garin da kanshi to ni na taka garin saboda in ga abin da ke faru a wannan garin bandit din ga babu uniform ba su amfani da shi suka amfani da uniform kala kala suna sana yan banga suna sana soja suna sana yan sanda to yanzu a kan labarin baka misali soja dan sanda suna karkashin shugaban kasa da mai girma gona ne to da suke shigo garuruwa suna banna da rigar soja da rigar dan sanda sai mutumin gwamna ko shugaban kasa cewa su suka tura su ai muna kisa gilla ai idan muka yi wannan to ba mu musu adalci ba
yanzu kana nin su yan bangan da ake zargi sun shiga Adogo sun yi wannan banna ba yan banga bane sun sa kayan yan banga ne
to lallai sun sa kayan yan banga ne saboda da muka je garin su suke gaya muna da cewa duk wanda suka shigo garin ga sun rufe fuskan su ba za ka gane kowa yayi ba amma riga banga suka sa to na maka ku bai ko usulan shi ai bayan da za a yi a ce dan banga ya shigo gari ya rufe fuska amma su sun ce ya rufe fuska
a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce za ta kafa wani kwamiti domin gudanar da bincike akan wannan al'amari inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani wanda kuma shine shugaban wani kwamitin kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa
kuma mai girma gwamna ya sa kwamiti na bincike na musamman wanda yake za su je su binciko duk kuma ra'ayoyin mutane zahiri menene ya faru da kowa su kore da ake da su
na'am shi wannan kwamiti su waye yan kwamitin karkashin wa yake
za a kafa su ne ba wai kuma ordinary committee bane abin da ake kira panel of inquiry domin hana sake aukuwa irin wannan da ya faru a Mashegu da kuma waɗansu wurare
to amma kana gani za a sa kwamitin nan cikin lokaci don shawo kan abin da ke faruwa don bayanan da muke samu har yanzu wutar nan ba ta kwanta ba a wannan wuri
eh to akwai jami'an tsaron ta bincika an aje su a nan wuraren da sauran wurare bai tsammanin ku kaji ka bincika wurin ba
na yasa ji akwai masu tunanin shi gwamna ko an ya ma san ainihin abin da ke faruwa musamman Mashegu din nan da take karamar hukumar ka ne wasu na tunani ko kuma zargin kaman ku kanku na kusa da shi ba ku ga mishi gaskiyar abin da ke faruwa a wannan wuri me zaka ce ga masu irin wannan tunani
ai ban ga da abin da kake faɗa ba
eh gaskiyar
muna duban wannan ne kawai amma ina so in ƙara tabbatar maka cewa kwanakin baya ko kuma watanni da suka wuce an sha irin wannan artabo kuma zan baka karamin misali an shiga faji a lokacin an shiga kiji an shiga nasarawa mulo yan ta'addan nan sun shiga wannan dazuzzukan nan suna ta cin karansu ba baka aka gama wayannan
rundunar yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da ƙara tura jami'an tsaro a yankin domin dawo da doka kamar yadda kwamishinan yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya tabbatar masana harkokin tsaro dai na ganin lokaci yayi da hukumomin Najeriya za su dukufa wajen yaki da daukar doka a hannu da ta zama ruwan dare a kasar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Allah da ka hai hasashe
ka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangida na da za ka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa gida na da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a gincire kwana
ubangida na da za ka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe
banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawana ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa ubangida na da za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ubangida na da za ka dauki zance na gida dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban daban dana dan ta na dina talauci da ke sumun rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina banda sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona gida na da za ka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradina
ubangida na da za ka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
mun zama bayi na ciki da bashi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa kasa zuciya tana kwawa
da haka muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice.
Rahotanni sun ce wasu 'yan bindiga cikin har da 'yan kunar bakin wake sun kai farmaki kan wani babban asibitin soja a Kabul a yau Talata, inda akalla mutane 15 suka mutu, wasu da yawa kuma suka jakata. Amurka ta dakatar da damar dage biyan haraji kan kayayyakin da kasar Habasha ke kaiwa kasar ta, inda ta ambaci dalilan mummunan saba haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. A yau Talata, masu kada ƙuri'a suka yi zaben gwamnati a jihohin Amurka na Virginia da New Jersey, zaɓuka biyu da ake sa ido a kansu gabanin zaben rabin wa'adi na 'yan majalisar dokoki da za a yi shekara mai zuwa.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safiyar ku, karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni kuwa Yusuf Aliyu Harande da na jara gamar shirin ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, ku kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.